sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tsitse kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai da amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya a kuma ana iya samu akan radio alpha radio dake kuma si na kasar Ghana. Masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kama tsitse suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masaure assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jin rigaman shirin da wannan hansin kuma bayan labaran duniya za ku cewa hukumar yaki da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon kasa ta kare tajitajitan da ake yayatawa wai tana binciken su jami'an gwamnati ha kuma za ku ji shekaru biyu da samar da sabon gwamnatin jihar Kaduna amma har yanzu bata sa ranar gudanar da zaben kananan hukumomi ba sai kuma mu kawo muku shirin kallabi ta da Maryam Dauda kana akwai labarin da suka dauke hankulan jaridun na Amurka tare da Nasir Ahmed Hausawa daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Mahaukaciyar guguwar nan ta Irma na kan ɓarraka yankunan Haiti da Jamhuriyar Dominica da ruwa da iska mai tsanani amma an yi sa'a saboda ga dukkan alamu guguwar ba ta afka musu kai tsaye. Masu hasashen lawalin guguwa sun ce zuciyar guguwar za ta ratsa Hispaniola, tsibirin da ya yi kan iyaka da ƙasashen biyu da kuma tsibirin Turk da Caicos da daren jiya Alhamis kafin kuma ta doshi Cuba da Bahamas. Har yanzu masu hasashen na cewa guguwar na da abin da suka kira matukar hadari kuma ta kai mataki na biyar a ma'aunin guguwa inda take kadawa da iska mai gudun kilomita 280 a sa'a guda. A halin da ake ciki kuma guguwar ta Irma mai cike da hadari ta tilasta kamfanonin jiragen sama soke tafe-tafe har sama da 4,000 na zuwa da kuma tashi daga filayen jiragen sama a Caribbean da Florida a cikin ranaku 9 na farko a watan Satumba. Kwararru a dandalin internet na flightawire.com sun ce adadin ma na iya karuwa a yayin da guguwar ke dusar Florida inda filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Miami yake wanda yana ɗaya daga cikin filayen jiragen sama mafiya hada-hada a duniya. Kowace rana jiragen sama wajen 600 na sauka da tashi har sau 1,200 a Miami din zuwa wurare wajen 150.
Wata kotun India ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu jiya Alhamis saboda randa suka taka a har-haren bom da aka kai a Mumbai a shekarar 1993 wanda ya yi da sanadiyar mutuwar mutane 250. An zartar da hukuncin kisan ne akan Firoz Abdul Rashid Khan da Tahir Machan bayan da aka same su da laifin hada baki a wannan harin bom din. Mutum na uku a wannan harin mai suna Abu Salem an yanke masa hukuncin daurin rai da rai bayan harin da na Salem ya gudu daga India an ta sauke sa daga Portugal a shekarar 2005 bisa sharadin cewa ba zai fuskanci hukuncin kisa ba. Shi ma mai gabatar da kara a madadin gwamnatin Ujwai Nikam ya yi shelan zartar da hukuncin daurin rai da rai din akan Salem da kuma wani Karimullah Khan sai kuma daurin shekaru 10 ga wani mutum na biyar. An kawo mutanen ne shekaru da dama da suka gabata bayan wasu tagwayen hararen na bamamai a waje 13 masu karfin gaske makare da bom cikin wasu motoci da suka yi kaca-kaca da wasu muhimman wurare ciki har da cibiyar hada-hadan kuɗi ta Mumbai da wasu cunkusassun kasuwanni da kuma wani otal mai alatu. An yi imanin cewa an kai harin ne a matsayin ramuwar gayya na rushe wato daddan masallacin nan na ƙarni na 16 da wasu masu tsatsauran ra'ayin Hindu suka kai da kuma tashin hankalin da ya biyo baya wanda ya sanadiyar mutuwar musulmai da dama.
Talauci da kuncin rayuwa da kuma amfani da ikon gwamnati babu sa ka'ida ba na ingiza matasa a Afirka zuwa cikin kungiyoyi masu tsauraran ra'ayoyi irin su Boko Haram da Al-Shabaab da kuma ISIS bisa ga wani binciken shirin wanzar da cigaba na Majalisar Dinkin Duniya wanda shine irinsa na farko. Binciken mai shafuka 124 wanda aka gudanar cikin tsawon shekaru biyu ya ta'allaka ne kan tambayoyin da aka yi ma wasu mutane 495 masu samar da sabbin bambobi ma wa'innan ƙungiyoyin. Binciken ya bi diddigin dalilan da suka sa matasa a Afirka ke sha'awar shiga ƙungiyoyi masu aikata ta'addanci, ya kuma bayyana yadda ake samun sabbin mambobin da jahilcin da ke tattare da hakan da kuma haɗarin da ke daɗa ƙaruwa. Sannan rahoton binciken ya bayar da shawarwari kan yadda za a kawo ƙarshen al'amarin. Rahoton ya gano cewa talauci ne ya yi shimfiɗa ma hanyar shiga hanyoyi wato ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi, a cewar babban jagoran rubuta wannan rahoton kuma shugaban shirin wanzar da ci gaba na Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP Shiyar Afirka Muhammad Yahaya. Ya ƙara da cewa talauci da danniya da rashin wato ci gaba na taka rawa sosai a wannan al'amari a Afirka, ya kuma kamata don haka waɗanda wato ma'abuta ci gaba su shigo a dama da su wajen kawo ƙarshen matsalar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da rahoton da ke ƙaryata jita-jitan da ake bazawa cewa hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa wai tana tuhumar wasu jami'an gwamnati abinda hukumar ta ce ƙarya ne. Ga Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Duk da hukumar EFCC ta musanta cewa babban alƙalin Najeriya Walter Onogo, mai shari'a na babbar kotun tarayya Abdul Kafarati, gwamna Fayoshe da minista Fayemi na cikin mutane 100 da take bincike, ta ce wasu daga cikin binciken na matakin farko ne. Kakakin hukumar Mr. Wilson ya musanta labarin a wata sanarwa. Azantawar da muka yi da shi muƙaddashin shugaban hukumar ta EFCC Ibrahim Magu ya ce akwai muhimman tuhume-tuhume da suka yi, amma don saboda lamarin shari'a ba za su bayyana sunaye ba.
Abin da aka samu kaman biliyan 409 na naira kenan, da kuma akwai wanda ya muka samu miliyan 69 da wata 2.5 da dugo 5 dollars kenan. Nasarar an yi ta tsakanin January 2017 to August 30th. Mutane da yawa a ciki, mutane su to ba mai listin mutanen ba da na gaya maka su, amma da yake maganan yawanci muna court kasan bai kamata mu faɗa sunayen su ba. Banda haka ma mun samu cases wanda ya kai 137 aka yi hukunci a wannan shekaran. Wannan akwai ci gaba kwarai da gaske, ina jin ba taɓa yin irin wannan ba.
Tsohon shugaban hukumar ta EFCC Malam Nuhu Ribadu ya ce nasarar hukumar ba ta misaltuwa.
Ko ta yaya kaki gaskiya ka san yanzu da tsakani da Allah ana yin yaƙi da cin hanci da rashawa. Menene yaƙi da cin hanci da rashawa? Satan da aka yi ana dawo da kuɗi. A yau din nan kowane lokaci idan ka tashi ka ji yau an gane biliyan haka, an bi haka, kana gani mutane ana kai su kotu ana yi. Wannan EFCC ta yi nata aiki, idan an ka yi bincike za a kama ne a kai kotu, sauran kuma aikin kotu ne. To ni a fahimta na a yau din nan wallahi tsakani da Allah nake faɗa, gwamnatin nan na Janar Buhari yana kokari, suna kokari a yin yaƙi da cin hanci da rashawa. Kuma irin mutane kamar su Magu sun sadakar da ransu suna yin wannan aiki tsakani da Allah.
EFCC ta zayyana waɗanda suka ce tana binciken wasu manyan mutane 100 da hanya ce ta haddasa saɓani tsakanin hukumar da sashen shari'a. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Wane cin hanci zoro mu gudu koko a yi sarande an kashe wannan inji
gwamnatin mu ta tarayya.
To Allah ya kyauta kafin a ci gaba a shakata da wannan.
Sannu jama'a mu shigo batun burgu, burgu tsohon barawuna haraka ta ɗauka bantun. Yanzu ba baba a wata ba a juya mota ba, burgu tsohon barawuna haraka ta ɗauka gati. Na Allah ya abinci na kowa ne sani da waka ne kuma koyi sani waka ne ni hayo ban yi sata ba ami roba ba ni shawa te ba tun mu kidi da turai ba mu ka taro ga hanya ba sannan haka ce sai ya ta tazo su ko su taho a dana su wai aban adilai ne so ba san azalumai ne ba siyasa ne an alƙawali da kwancewa in sai ku ja sannu har ka ta halaban tsoro yanzu ba fanjo bello shi kamar kinmu a kwana a tashi zai sauka ya zamo ba shi kamar kin ba Allah ne abin tsoro ma ji tsoro na mu ba hauka in kowa ka ji tsoro abin ba Allah hauka mutum da ba shi canza ka diya da yadda bai son ka ba zai mai sheka burinmu ba raba na mai mu Allah kyauta banka malakan kowa kalila ne na ra'ayta zira ne dana Allah ba ya karewa in gani tura ka kuma ban nuke ko tura ba mota da da cikin turda kaman zaka mun ka turata kuma maka daka yakata ala su kama kuwata karo wai na zuwa ta bi mota ta kai zaman kwalta da ta kolo ba a dauka mu to kalon tsaki di haramun ne to ka ce roko haramun ne na yadda kidi haramun ne ba ni ka halatta haka ba Rabana mai mu mada ga gwani abin tsoro na san roƙo ya mani san walda ma ya mani sannan bulo ma ya mani kuma tambola ya mani sannan tata ya mani sannan banu ya mani arati ma ya mani to jan hanci ya mani kuma cirata ya mani kuma kai ban mace ku tura ba mota daga a cikin turda tana ta kawai ta taru siyasa kawai ta taru don can kata ka kowata an sa da wani don hauka amma da wani don hauka wani ya yi wada da dangi ne hayo kuma ba su gaisawa ta hau bai sake ta guba
to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC a can jihar Kaduna ko hukumar zaben ce ta ce ba ta da ranar gudanar da zaben kananan hukumomi kamar yadda Professor Andrew Nkom commissioner mai kula da hulɗa da jama'a ya shaidawa Isa Lawal Alkara a tattaunawar da suka yi game da zaben kananan hukumomi inda Isa ya fara tambayan sa ranar da za a gudanar da zabe shine sai ya ce
za a yi zabe da bazan iya baka hansa ga lokaci kaza ba ne bayan da wannan iko ga muku ga lokacin da za a yi zabe
a kwanakin baya can an dan samu matsala tsakanin ita wannan hukuma ta kuta hukumar zaben kananan hukumomi a tanan jihar Kaduna da kuma jam'iyyar adawa ta PDP wadda har ta je kotu akan maganar rashin yin zaben nan ina aka kwana
wannan magana na cikin kotu sai yawa kasan suna nan cikin kotun sai mu jira su dai mu je
yanzu haka ana magana cewa jam'iyyu kamar inda ka faɗa sun samu ƙarin adadi yanzu ya za ku yi in kun riga kun ba da tambarin jam'iyyun da za a jero kuma kafin a gama wannan kwangila ta kawo na'urori aka samu ƙarin jam'iyya
ka san ba za ka iya babu jam'iyyar da za ta iya zabe sai tana nan kasa tana da office ta bi ta yi primaries ta yi duk abubuwan da suka kamata su yi kafin lokacin zabe in ba su yi ba waɗannan abubuwa a baya za su yi su shiga zabe ba mu ne za mu yi ba in sun cika wasu abubuwan da akan yi so a yi kafin lokacin zabe za su yi zabe za su yi
yanzu jam'iyyu nawa ne wanda suka cika wannan ka'idoji
ba mu ma fara ba
wasu na ganin zabe a Najeriya akwai abin da ake cewa zari ruga satar akwatu da sauransu yanzu idan wani sungume na uran ne ya kara gaba shikenan ya kashe zabe
kada da koko zai dauke na uran ya gudu
to tunda an ce da ana saci akwati ne to yanzu gaba ɗaya na uran ta dauki komai a ciki
zai yanka dauki na uran nan dan ka san ko ka dauke na uran nan ka kai ko ka je wai ka je kai wani ba yarin da zaka yi da shi don ko ne naura yana da lambar wanda ke ake zaben ba za ka iya ka dauki tsaka daga wannan result daga wani na'uran ka sa a wani ba kuma dole na'uran zai nuna lambar wanda aka ba da wannan na'uran inda take da sauransu ba akwatin da zaka doka na zabe ka ce ka gudda shi in any case ana zaben yadda ake zaben yana recording so wannan ba zai ba muna fatan kuma banda wannan at least akwai wanda suke tsaya guide suna sun za su guide wurin zai waya mutun ya shigo kai doki na uraye gudu
kuma ba za a koma in zabe mai alzari Allah da shi ko gama shi wa ka dauka kai kuwa kula la ba ta no digiwa abba mu so elu amma da rabbun roka Allah chota ma ba yan ka kawa hala
to mu yanzu a nan Washington agogwa ce ƙarfe 3 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirin mu na gaba
ya salamu
Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi idan masu sauraro basu manta ba a makon da ya gabata na fara hira da Dr. Bilkisu Usman Farouk ta babban asibitin gwamnati dake birnin tarayya Abuja inda ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma yadda ta kamu da cutar shan inna a shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga tambayar da nayi wa Dr. Bilkisu Dokta, me ya baki sha'awar ki je ki karanta aikin zama likita?
Eh to, kamar yadda nace miki tunda wannan matsalar ta tabi. Yawanci ina yarinya muna yawan zuwa asibitoci, ajena asibitin. To, yawanci irin ka saba da shiga asibitoci wani likitoci daban-daban saboda wannan matsalar da ta same ka.
Kuma
da na girma, ina ganin da yanayin abubuwa su daga likitoci nan suna taimaka mutane ni ma ina so taimaka mutane especially mutane ma da irin problem din so wannan bill din ka taimaka ma wani yasa na ce to ni bari in zama likita saboda da shi mara lafiya da shi ko yace yana da bukatan a taimako kuma da rashin lafiya ne kake da shi wanda aka ce ba ka da lafiya yau ba za ka iya ma abin da kake nema kanka da ba za ka iya ma kanka ba
dole sai wani ya ce maka. To Dr. Bilkisu yanzu haka dai na san akwai wasu da suke sauraron ki kuma tayi suna da kananan yara da suke da irin wannan matsala da kika fuskanta. Wace shawara zaki ba waɗannan iyaye?
Shawara da zan ba abu na farko wannan cuta da bai ma kamata ma ya ma kama mutum ba saboda akwai rigakafi da ake yi na cutar shan inna. To kira na farko da zan yi yanzu dai alhamdulillah saboda
fadakarwa
da ake yi akan maganin rigakafi yanzu ma kusan cutar ma ta kusan
an kusan cin karfinta
yawa kwata-kwata ma yanzu sai dai wurare kadan-kadan haka ake samun cutar so rigakafi shine na farko ya kamata iyaye su rungumi rigakafin da ake ba yara daga an haife su ko yana ana ba da shi daga aiwa ko daga yaro na sati shida mai ana yawo gida-gida ma ana ba da rigakafin polio ne shi ne kira na farko da zan yi saboda ma kada ma abin ya faru saboda shi wannan ciwo kamar yadda kika gani shi ne wanda mutum zai rayu da shi ya har tsawon rayuwar shi in ya riga ya kama ka ba abin da za a ce za a sha magani a warke ba ne to na biyu kuma wanda suka riga suka ya riga ya kama ko yara ne ina kira ga iyayensu kada ko kaga yaron ka yana ya samu wannan ciwon ka daina kula da shi ka ce wannan shi ba zai iya zama komai a rayuwa ba ba haka bane kowan yaro da talent din shi da abinda Allah ya tsara mishi to kuwa kowan yaro ka baki kamar dan ce equal opportunity ka baki daman da ya kamata maza ka zaka ci moriyarshin Allah ya yarda sannan kuma ina kira ga su kamar gwamnati da kamar mutane masu hali saboda kamar yace miki wannan statement da ake da miki sai abin nan tun ina wata tara nan inda har yau ana kullun sai an canza kuma ba kudi kadan bane to gwamnati wanda suka riga suka kamu da cutar ina kamata a musu wani tallafi da za a iya taimaka musu da abubuwan nan saboda su suke taimakawa kada mutum ya kasa gaba daya to in za a taimaka din yawanci mutane ba wai suna da halin samun daman da su basu samu wannan kalifa da su je da su yi shaɗi da ake magana ba saboda su ma su samu rayuwar su kaɗan abin da ake maka musu.
To dakta, wani kira zaki yi wa matasa da ma magidanta waɗanda ke fuskantar irin wannan matsalar tun daga shi ke tun kina ƙarama kika samu wannan cutar ko in ce kika kamu da cutar shan inna amma kuma gashi yau ki likita ce?
To kiran dai shi ne da kasa ba a jiki yake ba ko zan ce
ba kasa ba
ce ka kashe zuciyarka yawa saboda haka kowa ya tashi dole akwai abin da zaka iya yi wani ya ci kafa ɗaya ne dole akwai abin da zaka iya yi da hannunka ka samu sana'a in ma hannu ya tabi ba abin da zaka ce gaba ɗaya zaka zauna ba abin da zaka iya yi bane kowa ya tashi ya nemi da kanshi kuma mutum baya nakasa sai in shi ya nakasa kanshi sai in shi ya nakasa zuciyar saboda in zuciyarka bata nakasa ba kowane irin nakasa da shi a jikinka zaka ga ka tashi ka nemi na kanka kai ma to shi ne kiran da zan yi ma mutane wannan ba wai ciwon da zaka ce ka zauna ka nakasa ka tabbata kai dai sai dai kai bara bane a'a in ma ilimi Allah ya baka zaka yi amfani da shi ko rubuce-rubuce duk zaka iya yi in ma ba yi makaranta ba kowane irin aiki ya ka samu wanda za su zaje ka iya yi
Wannan haka yake. To ma sauraro, a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin baƙuwar tamu Dr. Bilkisu Usman Faruk da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam, yanzu mun zo ga labaran da suka dauki hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, za mu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar New York Times ta rawaito labari mai taken Trump ya yi yunkurin kawo ƙarshen shirin 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama wanda ake wa lakabi da DACA. Sannan ya yi kira ga 'yan majalisa da su mai da shi doka. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya ba da umarnin kawo ƙarshen izinin zama na shugaba Obama wanda ya kare yara ƙanana 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama daga mai da su ƙasashen da suka fito. Mr. Trump ya rubuta a Twitter, ba na goyon bayan ladabtar da yaran da mafiya yawan su yanzu sun girma sakamakon ayyukan mahaifansu. Amma dole ne mu fahimci cewar ƙasar ƙasa ce mai damammaki sakamakon bin doka. Wannan bayani ya bayyana ne jim kaɗan bayan Trump, wanda ya kira al'amarin wata damuwa a kan kanshi, ya sanya babban attorney general ya ba da sanarwar gwamnati ba za ta ci gaba da karɓar takardun neman kariya daga 'ya'yan baƙi marasa izinin zama ba, wacce za ta iya kare su daga mai da su ƙasashensu na asali ƙarƙashin shirin na DACA. Jami'an gwamnati sun ce an yi ƙiyasin aƙalla akwai masu cin gajiyar shirin da yawansu ya kai 800,000 waɗanda aka shigo da su Amurka ta ɓarauniyar hanya, waɗanda sabuwar dokar ba za ta shafe su ba nan take. Sai kuma mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken guguwar Irma, ina guguwar mai ƙarfin mataki na 5 take a yanzu, ina kuma ta nufa. Labarin ya ci gaba da cewa cibiyar kula da guguwa ta ƙasa ta ba da umarnin fara kallon guguwar a jihar Florida tun a jiya Alhamis, yayin da guguwar mai suna Irma ta ci gaba da tada hankula a tsibirin Caribbean a mataki na 5 mai tafi da iska mai ƙarfi da saurin mil 175 cikin awa guda. Tuni guguwar ta yi sanadiyar rasuwar mutane 10 a tsibirin na Caribbean. Gwamnonin jihohin da ke kudu maso gabas sun kafa dokar ta ɓaci wacce take dole mutanen da ke yanki yankin da ake wa lakabi da Key West su bar mazaunansu har ma da Miami. Guguwar mai bala'in karfi ita ce wacce ba a taba daukar irinta a ma'auni ba a yankin gabar tekun Mexico har ya zuwa tsibirin Caribbean. Jami'an ma'aikatar kula da yanayi sun ce guguwar za ta kasance a mataki na 5 da na 4 cikin kwanaki masu zuwa. An ce karfin ruwa da iskar da take tafa da shi yayi nisan mil 50 daga tsakiya ko kuma idanuwan guguwar gami da iska mai nisan tafiyar mil 185. Guguwar Irma ta yi karfin da har ana iya ganin ta a injinan da aka kera don auna girgizar kasa da su. Tuni dai guguwar ta yi fata-fata da tsibirin Barbuda inda Prime Minister tsibirin ya ce babu wani abu da za a iya mora a tsibirin. Haka kuma tsibirin St. Martins da ke karkashin ikon Faransa da Jamus ya fuskanci bala'in wannan guguwa wanda gaba ɗayansa ya kusa lalacewa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To mu zama lafiya yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum, mai magana Modu Kai Hakansula jin dadi daga Mandi Reshagalo game sukutun Najeriya. BOA na son ku kare yasa mun ga matasan Najeriya na majalisun matasa na jihohin Najeriya 36 hadi da Abuja irin dandazon da sun kai na addu'o'i ga shugaban kasar Najeriya na godiya ga Allah da lahiyar da ya bashi da kuma Allah shi kara mai lahiya ya ci gaba da ayyuka ne na alheri. Muna kara godiya ga matasan Najeriya bisa ga wadannan manufofi da sun kai to.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Hassan Hudu Muhammad Al-Mandayi mai jihar Yobe Najeriya. Dan Allah ku mika min sako na zuwa garin Gulan Sojin Najeriya da kuma gwamnatin jihar Borno. Su amsa kokon da manoman jihar Borno ta yi na cewa a taimaka musu a ba su kariya domin su samu su ba su kayan gona su wanda suka kammala noma.
Assalamu alaikum jiya Hausa, sunana Muhammad Sani Babbar Rahman mai shegun Ukhlagan Negas. Da Allah biyo ku tsofa tsofa mana da Allah ku san mana sakon mu ga mai girma shi gaban kasa kiran mu gare ku da Allah a tsofa mana hanyar da ku fito daga kanta gora zuwa makera da gaskiya taraka da cikin wahala sosai saboda an san giran nan gaskiya yanzu ba sa ga aikin su sun waki mara aikin.
Assalamu alaikum COA, mai magana dan tsoho dan malam Bako na malam Anas makurdin jihar Benue. Hakika kamar yadda abubuwa ke bayyana a yanzu nan, masu kuɗi a Najeriya, sarakuna a Najeriya, masu ilimi a Najeriya, talakawa a Najeriya sun riga sun gama kaddamar da Buhari a zaɓe mai zuwa na shugabancin ƙasar Najeriya. Kada ka nemi ɓata lokacinka wajen ka ce za ka yi takara da Buhari kamar za ka dishe siyasanka ne. Saboda haka in kun niyya ji ya tsira.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta ƙarshe.
To a takaice, wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta yi fatali da ra'ayin shugaban Amurka Donald Trump kan irin mutanen da za a iya bari su shigo Amurka bisa ga dokarsa ta takaita zirga-zirga wadda ta takaita shigowar 'yan wasu ƙasashe shida masu rinjayen musulmi ta kuma hana shigowar 'yan gudun hijira daga sassan duniya. Wani kwamitin alƙalai uku a kotun ta ɗaukaka ƙara ba tare da wata hamayya ba ta yanke koko ya yanke hukunci jiya Alhamis cewa ya kamata a bar kakanni da kawunni da kuma sauran 'yan uwan duk wani mazaunin Amurka su shigo. Trump ya bayar da umarnin hana shigowar ƙasar shigowa a ƙasar a watan Maris wanda ya hada da dakatar da bayar da visa ga 'yan ƙasar Syria da Sudan da Somalia da Iran da Libya da Yemen. An katse layukan hanyoyin sadarwar intanet a Togo a jiya Alhamis yayin da hukumomi ke shirin tunkarar zanga-zanga a rana ta biyu ta buƙatar kawo ƙarshen babakiyar mulki na tsawon shekaru 50 da shugaba Faure Nasibe da iyalansa ke yi.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Almasi Garba da ya tana gabatarwa. Sai Chuba Hiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyanmu John Ellison, ni Ladan Ibrahim Hawa ke cewa sai an jima ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shiri. Cicciko hadda shirin nan na duniyar Amurka tare da Mahmud Lalo.